بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini. yau muna 27 ga watan Jumadal Akhira, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1443 a kidayen miladiya. yau muna 30 ga watan 1 shekara ta 2022. mun da wannan majalisi dan ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan babban malami Adda'iya Sheikh Salih bin Muhammad Al-Munajjid. muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi, ya kara masa lafiya, ya kubutar da shi, ya kuma kara mishi hakuri a cikin jaraba wanda ya jarace shi da ita. idan ƴan uwa ba su manta ba, satin da ya gabata shine muka fara zama domin karanta wannan littafi, kuma mun fara da wata muqaddima wacce take za ta zama kamar shimfiɗa kafin shiga cikin wannan littafi. cikin abubuwan da muka tattauna sati da ya gabata, mun ji irin yadda zuciya take, tunda littafin yana magana akan ɗabi'u da halaye da ke gurɓata zukata, ya lalata zukata, wani lokaci ma ya matar da zukata, ya zama mutum na rayuwa amma da matacciyar zuciya. duk kuma wanda zuciyarsa ta mutu, kaga wannan haske na imani ba zai shiga ba, haske na kyawawan ayyuka ba zai shiga ba, sai kaga mutum yana miyagun ɗabi'u na kafirci, na munafinci, na shakka da kokwanto, bid'o'i da manya-manyan zunubai. hakanan kuma za ka ga idan dai zuciyar mutum ta riga ta mutu, to za ka ga takan ƙeƙashe ta zama kamar dutse, wani lokaci ma dutse yakan fita taushi, kamar yadda ayoyin alƙur'ani mai girma suka tabbatar da haka. to mun ji cewa duk wani aiki da ka gani mummuna, to ya taso ne daga munin zuciya. hakanan duk kyakkyawan aiki da ka gani ya faru ne ta sanadiyyan kyawo da tsaftan zuciya. mun ji cewa wato zuciya tana da matsanancin mahimmanci a gangan jikin ɗan adam, bal malamai ma suna ƙidaya zuciya ita ce uwa, ita ce mai mulki, ita ce jagora, sauran gaɓuɓɓan suna raka ta ne. duk abin da zuciya ta umarce su abin da suke aikatawa kenan, duk abin da zuciya ta hane su abin da suke hannuwa kenan. wannan ya sanya zuciya take da matsanancin mahimmanci a gyatta ta, domin idan ta gyaru gangan jiki ya gyaru, idan ta ɓaci gangan jiki ya riga ya ɓaci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi, inna fil jasadi mudghatan, lalle a cikin gangan jiki akwai wata tsoka, idza salahat صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. منزان الله يتي idan wannan tsoka ta gyaru, to gangan jiki ma gabaki daya ya gyaru, idan wannan tsoka ta lalace, to gangan jiki ma gabaki daya ya lalace. manzan Allah yace ala wa hiyal qalb, ita ce zuciya. wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. bayan nan mun ji cewa zuciya takan kamu da cuta, cutan nan kuma yakan iya tsananta, kamar yadda ka san gangan jikin mutum kan kamu da cuta, to haka nan zuciya takan kamu da cuta. duk da kasancin idan aka ce cuta, ba muna nufin cutan zuciya irin waɗanda likitoci na zamani ko likitoci na gargajiya suke ba da magani a kanta ba, ba wannan irin zuciya muke nufi ba, ba kuma irin waɗannan cututtukan su muke nufi ba. Cutan zuciya, kamar yadda muka yi bayani, shine zuciya ta kasa cimma abin da aka halice ta da shi, ta kasa sanin Allah subhanahu wa ta'ala, ballantana ta bauta masa, ta kasa ƙaunan Allah, irin ƙaunan da za ta fifita Allah sama da duk wani abin da take so, ta kasa maida al'amari ga Allah sai dai ta rika maida al'amuranta zuwa ga ababe da ake gani ko ake ji ko ake taba ko ake dandana ko ake shaka ko wani abu mai kama da haka. Zuciya kuma ta kasa fifita bukatuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi zuwa gare ta, sama da ita kuma abin da take sha'awa, abin da take kawata makanta. Kuma zuciya ta kasa bautan Allah, tana mai kwadayi na rahamar gurin Allah da aljannansa, tana tsoro na Allah da uqubarsa, tana kuma wato ainihin san Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce cuta ta zuciya wacce muke magana akai. Kuma ayoyin alqur'ani mai girma da dama sun zo sun tabbatar da cuta ta zuciya, cewa zuciya takan kamu da cuta, har ma wani lokaci zuciyar ta kai ga ta mutu murus, kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, a cikin zukatansu akwai cuta, sai Allah ya kara musu cuta akan cutansu. A wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu abghanahum, shin waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu suna tsammanin Allah ba zai fitar da irin adawansu da baƙaƙiyayen da suke ma addinin musulunci bane? Babu shakka Allah zai fitar kuma zai dore musulunci a kansu. A wata ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa a fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu, da yake bayani akan munafiqai waɗanda nassoshin Qur'ani da sunna baya iya tankwara su. Allah yake cewa a fi qulubihim maradun, me ya haifa musu da wancan cutan, me ya haifa musu da wancan lalacewan, a cikin zukatansu akwai cuta ne? Amir tabu, ko ko suna da kokonto ne akan Allah, am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu, ko kuma suna jin Allah ya shirya musu wani hukunci na zalunci ne, ya sanya ba za su bi dokokin Allah da kuma shari'ar da annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya zo musu da shi ba. Har muka kawo bayanin akan cewa malamai suna bayanin duk abin da mutum ya sani a duniya, matukar bai san Allah hakikani yadda ya kamata ya san shi ba, to kamar bai san komai bane. Haka nan kuma duk abin da mutum ya dandana na dadin duniya da kyalkyalanta, matukar dai bai koshi da san Allah subhanahu wataala da ɗebekewa da Allah subhanahu wataala ba, to wannan mutum kaman bai dandana wani dadi bane, kaman bai dandana wata ni'ima bace, kaman dai yana zaune ne hoho holoko wanda yake fafa rodo ba wani abu mai amfani a tare da shi. To wannan ya sanya muka fahimci cewa wato dan adam yana da buƙatuwar ya samu tsaftar rai da tsarkin zuciya wanda zai cancantar da shi. Akwai yara a bai ko dai su tashi ko kuma su dawo cikin al'umma. Dan adam yana da buƙatuwar tsarkin rai da tsaftar zuciya wanda zai ba shi dama ya ci nasara a duniya ya kuma ci nasara a lahira. Cin nasaran shi a duniya idan ya zama yana da tsarkin zuciya da tsaftar rai, zai ba shi dadin rayuwa, zuciyar shi za ta huta, ba zai rika kwana da hasadan wani ba, ba zai rika kiyayya da wani ba, ba zai rika kwana da gaba da wani ba, ba kuma zai rika jin zafin wani a rai wanda zai rika hana shi bacci ba, sai ya huta. Sannan kuma tana cike da san Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, da haka duk lokacin da ta ji ambaton Allah sai ta samu natsuwa, domin bi zikirillahi tatma'innul qulub, da haka sai ta samu natsuwa da ambaton Allah da duk abin da ke da alaka da ambaton Allah. Haka nan kuma a babin mu'amala ba hasada, ba girman kai, ba ujubu, ba riya a irin waɗannan abubuwan, da haka sai Allah subhanahu wataala sai ya hutar da dan adam, sai ya kasance a duniya ya samu rayuwa mai dadi gobe kiyama kuma makomarsa ta zama ita ce yardan Allah da aljannansa. Mun kawo fadin Allah subhanahu wata'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ranar tashin alkiyama rana ce da take ƴaƴa da dukiya ba sa amfani, abinda zai amfani bawa ya ce nasara shine wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya. Mun nakalto maganar al-Imam wato al-Allama As-Sa'di da yake bayani akan cewa al-qalbus salim, kubutacciyar zuciya da Allah yake magana ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka da shakka, ta kubuta daga san sharri, sannan ta kubuta da dogewa akan bid'a, ta kubuta daga manya-manyan zunubai, sannan kuma ta sifantu da sifani ikhlasi da ilimi mai amfani, ta sifantu da yaqini, ta sifantu da san alkhairi, ta dai zama abin da take nufi yana bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da shi ne. Wannan ita ce alqalbus salim wacce za ta ci nasara ranar tashin alkiyama. To sannan mun ji cewa cututtuka na zuciya ta kofofi guda biyu ne. Akwai cuta ta farko da ke kama zuciya, maradu shubuhat, cuta ta shubuha. Abinda ake nufi da shubuha shine duk wani abin da zai karkatar da bawa daga ilimi na yaqini. Mun ba da misali akan wannan. Cuta ta biyu ita ce maradu shahawat, cututtuka na sha'awoyi da biyan buƙatan zuciya, wanda shi kuma wannan anan ne ake samun girman kai, anan ne ake samun zinace-zinace na fitowa, anan ne ake samun san duniya, anan ne ake samun neman suna, anan ne ake samun cututtuka daban-daban-daban-daban, wanda yake mai wannan littafi da zamu karanta kusan mafi yawan cututtuka na zuciya din da ya kawo ta sashin shahawat ne. Ya kawo ina tsammanin guda ɗaya ko biyu wanda ke da alaƙa da shubuhat. Su cututtuka na shubuhat shine abin da ke da alaƙa da kafirci da munafinci da shakka da bid'a. Waɗannan su ne cututtuka ta sashin ash-shubuhat. Amma ta sashin ash-shahawat su ne waɗannan abubuwa da muka kawo, abin da ke da alaƙa da san duniya da neman suna da neman yabo da neman mulki da neman kuɗi, ido rufe da makamantan irin waɗannan abubuwa. To hakanan kuma mun faɗi cewa idan mutum ya faɗa cikin ɗaya daga cikin cututtukan zukata guda biyu, ko kuma ya faɗa zuwa ga cututtukan duka guda biyu, to ya faɗa cikin bala'i da haɗari mafi girma. Domin wato duk yadda aka samu waɗannan cututtuka ko ɗaya daga cikinsu ta mamaye zuciyar ɗan adam, to za ta gadar mishi da wata cutar da ta fi ta kuma. Wannan cutar ita ce alƙaswa, ƙeƙashewa da bushewa da rufewar zuciyar. Yayin da zuciyar mutum ta ƙeƙashe, ta bushe, ta rufe, shi ne zai kai matakin da yake wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyara sabila ghayy yattakhidhuhu sabila. Duk iya inda ka karanta mishi ayoyi, zuciyar tana rufe, bata ma bude ba ballantana gaskiyar ta shiga, ballantana ta shiga ta zauna har ya fahimce ta, ballantana ya jawo zuwa ga abin da ta ce a yi ko abin da ta ce a bari. To kaga wannan haɗari ne mafi sharri. Shine al-Imam Ibn Qayyim yake cewa babu cutan da aka jarabci, babu uquban da aka jarabci zuciya da shi kamar gurɓacewar zuciya da ƙeƙashewanta, domin tana nesanta bawa daga Allah. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya halicci cuta ne domin ta ƙone, ta narke irin wannan ƙeƙashewan da bushewan zuciya, har ya kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala, fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, boni rijiyan azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta ƙeƙashe daga ambaton Allah. Yace sannan kuma idan zuciyar mutum ta ƙeƙashe, to shine sai kaga idan shi ya bushe, babu abin da ke sa shi kuka ko ayoyi na shari'a basa sa shukuka ayoyin alqur'ani hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'azin masu wa'azi gargadin masu gargadi tsoratarwar masu tsoratarwa baya karya zuciyarsa har irin shi zubar da hawaye to haka nan kuma al-ayatul kauniyya ayoyi na halittan Allah na ginin duniya yau kawai kaga ana mace mace sai wanne ya karya maka zuciya sai kaga idanka na zubar da hawaye yau kaga wata halittan Allah kaga Allah ya halicci wani da wani irin wata irin sifa kaman kaga an halicci mutum da kai uku wannan sai ya tabu zuciyanka sai ka gane girman Allah da buwayensa da isansa sai ya karya maka zuciya sai ka zubar da hawaye wani lokaci kuma idan kawai ka tsaya kaga inda yadda iska take kadawa kaga inda aka sa kwarewa da buwaya da isa sai wannan ya karya maka zuciya wani lokaci idan ka tsaya kaga sabanin dare da yini yadda suke sassabawa ya so ya so wani lokaci dare yafi tsawo wani lokaci rana tafi tsawo wani lokaci su daidai wannan sai ya dake zuciyanka sai ka zubar da hawaye wani lokaci idan kaga yadda Allah subhanahu wataala ke jujjuya zamani lokacin sanyi idan lokacin sanyi yazo lokacin da kake sa rigan sanyi kake sa hulan sanyi kake lulluba da bargo kake samun ruwa mai zafi kana wanka idan aka ce maka gobe za a koma wai baka sha'awan waɗannan abubuwan sai dai ka nemi ruwan sanyi kai wanka sai dai ka kunna fanka ka kunna air condition in baicin ka dandana wannan sai ka rika tunanin ba zai taba yiwuwa ba yanzu cikin wane ne za a ce mishi a samu mishi ruwa mai sanyi a bashi ya wanka sai a ce to gobe za ka yi wanka da ruwan sanyi baicin dai ka taba she da irin wannan yanayin ba za ka yadda ba saboda yanzu kana ganin a takura kake taban ma ruwan da kirkake yi kuskuren baki in za ka yi sai ka yi da gaske to wannan wani lokaci sai ya dake zuciyanka sai ka zubar da hawaye to duk wanda ya ga zuciyar shi bata karewa ayoyi na Qur'ani duk iyayen da aka karanto su ko shi ya karanta su ba sa taban zuciyarsa har ya zubar da hawaye ko kuma ayoyi na rayuwa na halittan Allah ba sa taban zuciyarsa har ya zubar da hawaye to wannan ya fada cikin tasku akwai alaman kekashewar zuciya a tare da shi kuma to gunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu ayoyin Allah da wa'azozan masu wa'azoza ba sa amfanin mutanen da ba su da imani idan kaga wa'azi bai karya maka zuciya to sanu cewa ba ka da imani akwai barazana mai karfi cewa ka fada cikin kekashewar zuciya to Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri gaban da muka tsaya akan ta ita ce gaban da take magana akan a waɗansu abubuwa guda hudu waɗanda al-Imam Ibn Qayyim yace su ne suke haifar da kekashewar zuciya idan sun wuce iyaka ya kawo maganan ci kaga ci yana kekashe zuciya in ya wuce haddi ta shari'a ya kawo maganan bacci ya kawo maganan surutu magana ya kawo al-mukhalaqa cakudedeniya duk mun yi bayanin waɗannan abubuwa a wancan zama da ta gabata ta sanadiyan ci ne kamar yadda muka faɗi a wancan gaba kowa yana neman ya ci wannan dai ɗan cikin ana neman a ci to ta sanadiyan cin nan ne fa wani zai ci haramun domin ya ci wani zai kashe wani domin ya ci wani zai luwaɗi domin ya ci wani zai zina ko wata za ta zina domin ta ci wani ma zai yanka mutum ne domin dai ya ci wani yana shan jini don ya ci kofofin da ake ma Allah shirka suna da yawa ta karkashin ci haka nan kofofin da ake saba ma Allah da manya-manyan zunubai suna da yawa ta karkashin ci kofofin da suke sa ai bid'a ta karkashin ci suna da yawa wani ya san gaskiya ya gane gaskiya amma ba zai iya barin wannan bid'an da yake ba saboda akwai abinci a karkashin ta ana samun abin masarufi a ciki to da kaga ci kofa ce daga cikin kofofin da ke kawo kasawatul qalb haka nan kuma bacci idan ya wuce iyaka duk yadda mutum ya baccin da ya wuce baccin da ya dace to zai samu al-ghafla zai zama rafkananni zai take wajibai da yawa ballantana mustahabbai zai kuma shiga cikin haƙoƙa na Allah zai shiga cikin haƙoƙa na bayin Allah subhanahu wataala wanda duk ya fada cikin wannan ya fada cikin bala'i ga rafkana ga take haƙoƙa ga shiga cikin waɗansu haƙoƙan to da haka wannan babu shakka zai gadar mu mutum da ƙiƙashewan zuciya to sannan yayi magana akan al-kalam magana duk yadda ya kasance bawa yana sakin baki ya faɗi duk abin da ya ga dama ya faɗi magana kuma a lokacin da ya ga dama ba tare da kuma iyaka ba sai dai iyakan da ya makansa to la shakka wannan zai fada cikin karerai zai fada cikin kazafi zai fada cikin sharrura da fitintunu na harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mu sayyidina mu'az cewa babu abin da ke kifar da mutane a cikin wutan jahannama fiye da abin da harashan su suka girban musu sau nawa ake magana ana nadama kalma ɗaya sai ta haifar da yaki kalma ɗaya sai ta haifar da rabuwan aure kalma ɗaya sai ta haifar da kiyayya da gaba kai kalmomin da da bayi suke irin sharrin da suke jawa ba kadan bane wani lokaci ma kalma ɗaya za ta kafirtar da mutum ta cancantar da shi ya shiga wuta in kuma ya shiga wutan nan mai yiwuwa ma ba zai taba fita ba to abu na ƙarshe ita ce mukhalafa cakuɗeɗeniya mutum ba zai iya keɓe kanshi ya ba Allah wani lokaci wannan lokaci ne na karatun alqur'ani wannan lokaci ne na tadabburin ayoyin alqur'ani wannan lokaci ne na sauraron wa'azi wa'azozin da ke cikin wayoyinka ka sa ma kanka lokaci mana kana dannawa minti 40 minti 50 dinnan zaka ji wannan wa'azi ba kuma abin da zai tada kai ba abin da zai tada kai yanzu wannan lokacin ka bari ne na ilimi wannan lokaci ka bashi ne na karatun alqur'ani da tadabburi kikkirfa ayoyin Allah wannan lokaci ka bashi ne domin ka zauna ka hutar da gangan jikinka wannan lokaci ka bashi ne domin iyalanka matayenka da ƴaƴayenka irin da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba wannan lokacin Allah yana da haƙi akan ka iyalinka suna da haƙi zuciyanka ma da ranka tana da haƙi a wuyanka to idan mutum duke watsi da waɗannan shi kodi yaushe dai yana cakuɗeɗeniya da jama'a cakuɗeɗeniyan nan ko ta social media zai shiga duniya duk abin da ake yi a duniya sai ya gani to ka sani cewa duk abin da ka sani duk abin da ka gani duk abin da ka ji sai an maka hisabi akan shi gobe kiyama Allah ya sa ka san wannan lokacin da kake duba wayanka duk abin da ka sani akwai hisabi akan shi duk abin da ka gani akwai hisabi akan sa duk abin da ka ji akwai hisabi akan sa to idan Allah ya ce maka ka san wannan sai mu ce maka ko ka yawaita ko ka karanta gurgurdan yin irin yadda kake so hisabin ka ta kasance to gurgurdan yanda zaka yi ta shiga duniya kana gano labarai duk labaran da ka samu akwai hisabi akan su a gaban Allah subhanahu wataala to duka dai waɗannan abubuwa su ne muka tattauna akai a wancan zama da muka gabata a yau inda zamu tashi a cikin wannan muqaddima magani na cututtuka na waɗannan na cututtukan zukata babu shakka waɗannan cututtuka da muka yi bayani akan su suna da magungunan su malamai sun yi bayanin su a cikin littattafai da kuma tafsirai na ayoyin alqur'ani mai girma malamai suna bayanin cewa ambaton Allah subhanahu wataala da zuci menene ambaton Allah da zuci shine abubuwan da muka yi bayani a baya tuntuntuni akan wato al-ayatu shar'iyya wal ayatul kauniyya shine zikirin Allah da zuciya zuciyanka ta tsaya ta kallon waɗannan ayoyi ko dai na Qur'ani da Sunna hadisai kenan ko kuma halittun Allah da irin yadda Allah ke juya al'amura to wannan zikiri kenan na zuci haka nan da ambaton Allah da harshe harshenka ya zama danye da ambaton Allah idan kana cikin sallah zaka ambaci Allah da gaske addu'o'in da ake a ruku'u ka san su, addu'o'in da ake a sujada ka san su, addu'o'in da ake a tahiyya ka san su, zikirura na safiya da marice dukka iya su, zikirura na aikace aikace ne yau da kullum, tafiya ce zaka yi ka iya addu'an tafiya, shiga gari zaka yi ka san addu'an shiga gari, sabon tufafi zaka sa ka iya wannan addu'ar, ba kuma ka iya kadai ba, ka iya kuma kana yi. Zikirura da ake bayan sallah ka tsare kana yi, kuma kana yin su da kyau. Wannan na daga cikin mahallin niza, kana yin su da kyau don akwai wanda yake ya sani kuma yana yi amma ba su yi ba. Irin wanda muke bada misali, su Allah ya gama sallah maimakon ya ce subhanallah, kaga ya faɗi da kyau kenan, to shedan ba zai bashi ba, sai ya nuna mishi kai garaje nan da nan, sai kaga wani da charbi a hannunsa kafin minti ɗaya ya gama guda 99 ya cika shedan na 100, har sai karka mamakin ai sallan farilla, sai kaga cikin minti ɗaya wani ya gama zikirorin shi gabaki ɗaya tashi zai tafi, sai kai ta tunani me yake karantawa. Sallan fa da idan an gama ta, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. So uku, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfu'u dhal jaddi minkal jadd, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. توصفك أجمعون، فلنسيك جي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، كتك شيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سننك كرن تقول هو الله كفى ليا فلق kafa daya, nas kafa daya, idan bayan sallan magriba ne da sallan asubahi ka karanta kafa uku, daga lokacin ne fa zaka iya tashi ka tafi. To sai kaga wajen cikin minti ɗaya mutun ya gama wannan, kai ka san akwai tabaibayi ne shedan a ciki. To da haka mutun ya ambaci Allah da zuciya, ya rika ambatan Allah da harshe, suna daga cikin magunguna na cutan zuciya. Sannan al-ilmun nafi', ilimi mai amfani, domin ilimu ma daban-daban, akwai ilimi mai amfani a karan kansa amma kai bai amfane ka ba, to ba irin wannan ilimin ba. Ilimin a karan kansa shi mai amfani ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayani a cikin suratul jumu'a, masalul ladhina humilat tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himar yahmil asfara. Ilimi ne mai amfani, ilimin at-taura, ai at-taura littafin Allah ne, kaga ilimi ne mai amfani. Amma kuma wani ya samu wannan ilimin amma misalin shi kamar misalin jaki ne da ka dora mishi kayan littattafai. In ka dora ma jaki kayan littattafai da tafsirai da hadisai da sharhohin hadisai da fiqhu, da duk jaki shi bai san wannan ba, to kaga ilimin yana da amfani a karan kansa amma bai amfani mai shi ba. Akwai kuma ilimin da yake kwata-kwata, ma ilimi ne mai cutarwa, shi ba shi da amfani. Irin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin Al-Qur'ani, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, suna koyan ilimin da ke cutar da su baya amfani da su, kenan ma ilimin tun asali ma ba shi da amfani. To amma ilimin da ake nima mai amfanin shine hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Irin wannan ilimin ake nima mai amfani, wanda zai gadar maka da sanin Allah, da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, da bashi haƙoƙansa, da tunkuɗe mishi ƙofofi na shirka da bid'o'i da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. To mutum ya zama yana samun al-ilmin nafi'u, wannan zai taimaka masa wurin waraka daga cututtuka na zuciya. Sannan wa'aztuwa da irin abin da ke cikin Al-Qur'ani da sunna na daga ƙissoshi, na daga cikin manya-manyan ƙofofi da zai gadar ma mutum da waraka daga cututtuka na zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ku mutane, ina mutane, akwai mutum anan? To da mu Allah ke yi, in dai mu mutane ne, Allah ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi daga mahalicinku Allah ya zo muku wa shifa'un lima fi sudur da kuma magani akan cututtuka na zuciya wa hudan shari'a wa rahmatun lil mu'minin da kuma rahama ga mu'mini gabaki daya to shi yasa al-allamatu sa'idi lokacin da yake fassara wannan aya shine sai yake cewa yace huwa hadhal qur'an yace shine wannan al-qur'ani wato mau'izatun din da yazo muku wa shifa'un lima fi sudur to huwa hadhal qur'an shine wannan al-qur'ani yace shifa'un lima fi sudur min amradi ash-shahawati as-saddati 'an al-inqiyadi lish-shar'i qur'ani mai girma magani ne daga cututtuka na zuciya irin cututtuka na shahawat wanda muka yi magana a baya wacce take kange mutane daga karkata zuwa ga gaskiya wa amradi shubuhat da kuma cututtuka na shubha alqadiha fil ilmi alyaqini wacce take kange mutun daga ilimi na yaqini duk mun yi bayanin wannan a baya sai al-imam ya ci gaba da cewa fa inna ma fihi min al-mawa'id kaga abin da ke cikin alqur'ani mai girma na wa'azoza abin da ake nufi da wa'azi a shar'ance shine yin umarni da yin hani amma ana gwama su da kwadaitarwa da kuma tsoratarwa shine ma'anan alwa'z wa'azi al'amru wan nahyu almaqrun bitarghib wa tarhib umarni da za a yi maka kai wani abu za kuma a gwama maka da nassosan da za su zabarar da kai haka nan kuma a hana ka akan wani abu a kuma gwama maka da waɗansu nassosha ko na hankali na shari'a ko kuma na rayuwa ko na hankali wanda za su hana ka akan yin wannan abin da ake hanin ka akan sa to abin da ke cikin alqur'ani mai girma na wa'azoza wat-targhib wat-tarhib da kwadaitarwa da kuma tsoratarwa at-targhib shine duk wani abin da za a gaya maka ya baka shauki akan kai aiki da abin da ake gaya maka ka kuma tabbata akan sa shine at-targhib at-tarhib duk wani abin da za a gaya maka ya dakushe ka daga fadawa zuwa ga abin da ake hana ka da kuma dogewa akan sa shine at-tarhib to al-qur'ani mai girma yana cike da at-targhib wa tarhib wal wa'd wal wa'id akwai al-qawra na rahama da gafara da aljanna akwai kuma mummunan alƙawari na wuta da uquba da azaba ga wanda ya kangari to duk qur'ani ya tattaru akan wannan yace mimma yujibu lil abdi ar-raghabata war-rahaba wanda idan bawa ya tsaya kula da waɗannan abubuwan a cikin alqur'ani mai girma wajibi ne ya gadar mishi da kwadayi a wurin Allah da kuma tsoro na abin da ke wurin Allah na uquba da azaba yace to idan zuciya wa idza wajadat fihi ar-raghabata fil khair war-rahabata min ash-shar idan aka sami wato kwadayi na alkhairi a cikin zuciyan bawa da kuma tsoro na sharri a cikin zuciyan bawa wa namata ala takarrur ma yurdi ilaha min ma'ani alquran kuma ko da yaushe tutur suna cikin tunani da kai komo suna jujjuya abin nan da aka fadi a cikin alqurani mai girma na at-targhib wa tarhib mala yace aujaba zalika taqdim maradillahi ala maradin nafsi to in dai mutum wannan ya dogi a cikin zuciyar shi to wajibi ne kaga yana fifita abinda Allah ke so sama da abinda ran shi ke so kaga mutum ya wa'azta kenan sannan yace wa sara ma yurdillahi ahabbu ilayhi ila al'abdi min shahwati nafsihi sai zama duk abinda Allah ke so yafi burge bawa sama da abinda ran shi take so yace wa kazalika ma fihi min albarahin hakanan ababin da ke cikin littafin Allah na hujjoji wal adilla da dalilai allati sarafaha Allah ghayat at-tasrif wanda Allah subhanahu wataala ya jujjuya su hakikanin jujjuyawa kaga Allah na kafa hujjoji na shari'a yana kuma kafa hujjoji na hankali sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka halittan sama ya kawo halittan ƙasa ya kawo irin abubuwan da Allah ya zuba a ciki na duwar watsu da tekuna da abubuwa na amfani sai ya ce haza khalqullahi to wannan halittan Allah kenan fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi duk wanda ka rike shi a matsayin wani shehi ko wani wali ko wani malami ko wani gani kawo irin halittun da yi zaka iya kawo to kaga wannan hujja ce ta hankali ko kuma a ce maka ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu wa iyaslabuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub da wanda ke nima da wanda ake nima a gurin sa duk sun gajiya saboda babu wanda zai iya halittan kuda idan kuda ya kwaci wani abu daga gurin su wani abinci kuda ya kafa baki ya ci babu wanda ke da karfin da zai iya kwato wannan abin daga kuda kaga wannan hujja ce ta hankali wani gurin a ce maka ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun hujja ne na hankali Allah shine ya halice ka ya halice wadanda ka zo kafin kai ya gina maka sama ya saukar da ruwa ya gina maka kasa ya fitar da tsarrai ko ma bayan Allah yana maka irin wannan shi yasa sai yace to fala taj'alu lillahi andadan ka dubi irin wadannan misalai da Allah subhanahu wataala da darussa da Allah subhanahu wataala ke jijjuyawa a cikin alqur'ani mai girma wani lokaci a buga maka misalai masalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasali ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhana albuyuta labaytul ankabut law kanu ya'lamun in kana son ka gane hadarin shirka mushrikai waɗanda suka dauki wani Allah suka aje shi a matsayin irin na Allah to kamar misalin gidan girgizai ka dai dubi irin yadda girgizai kan kwana da kwanaki yana saka gidansa irin wahalan da yake ba kadan bane in ka tsaya kai nazarin yadda girgiza ke saka gida zaka ga an kan sa ilimi da kwarewa kware da gaske akan kuma wahala akan salwantar da lokaci inda mutum ne sai a ce akan salwantar da dukiya amma duk ya gama wannan gidan gidan banza ne ba zai hana shi makiyin shi ya gan shi ba zai hana rana ya bige shi ba zai hana sanyi ya abin nan ba ya hura shi ba zai hana zafi ya kone shi ba to me amfanin wannan gidan ruwa zai dake shi me amfanin wannan gidan kenan to haka waɗanda suke bautan wani Allah suke to haka nan Qur'ani ya kakkawo irin waɗannan abubuwa na misalsali wa bayyanaha ahsana bayan Allah ya yi bayani irin waɗannan misalai da kuma irin waɗannan dalilai da hujjoji kyakkyawan bayani mimma yuzilu shubaha alqadihati fil haqq wanda duk ya tsaya ya kula da su ya kalle su kyakkyawan kallo to lalle lalle babu makawa su gusar masa da duk wata shubaha da za ta hana shi karban gaskiya wayasul bihi alqalb ila a'la darajatil yaqin kuma idan bawa ya tsaya kallo waɗannan abubuwa da kyau to sai zuciyar shi ta kai mataki mafi kololon mataki na daraja da daukaka a wurin Allah subhanahu wataala mala yace wa idha sahha alqalbu min maradihi idan zuciya ta warke daga cutanta warafala bi aswabil afiya talluba da tufafin waraka tabi'atul jawarih kulluha gabuba gabaki dai sai sarakata fa innaha tasluhu bi salahihi domin gabuba gabaki dayansa suna inganta ne da ingantan zuciya wa tafsidu bi fasadihi tana kuma gurbata da gurbacewan zuciya wannan magana na al-allamatu sa'idi shi ko ibnu qayyim da yake fadin cuta dake kama zakata sai ya ce wa amma shifa'uhu li maradi shahawati amma kaga yadda qur'ani mai girma ke magance cututtuka na shahawat fadhalika bima fihi min alhikma wannan ya faru ne saboda abin da ke cikin alqur'ani mai girma na hikimomi hikima tana da ma'anoni daban-daban amma cikin ma'anoninta shine ma'rifatu asrar shari'a sanin sirrura da Allah subhanahu wataala ya sanya su a cikin shari'a da fa'idojin haka da kuma abin da zai tabbatar da bawa akan tafarki shine ma'anar al-hikma a wani fassara zaka ji ana fassara al-hikma cewa ita ce sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama a wata fassaran kuma zaka ji bayanai dai daban-daban ana kuma iya daukan hikima ta zama tana da ma'ananta gurgurdan abin da aka jibintar zuwa gare ta in aka ce hikima a wurin da'awa da Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, to ita ma tana da nata ma'ana. Amma dai anan abinda ake nufi da hikma shine fahimtar surura na shari'a. Akwai surura na shari'a, waɗansu bayi sukan san surura, waɗansu kuma bayi ba za su iya sani ba. Waɗansu bayi za su fahimci kaɗan, waɗansu kuma za su fahimci da yawa. To ala ayyi hal, irin abinda Allah subhanahu wata'ala ya zuba a cikin alqur'ani mai girma na hikimoma da wa'azuza al-mau'izatul hasana bit-targhib wat-tarhib wat-tazhid fi ad-dunya. Al-Imam Ibn Qayyim yace da irin yanda ayoyin alqur'ani mai girma suke kazanta duniya, suke tsoratar da bawa da nisanta bawa daga duniya, wat-targhib fil akhirah, da irin yanda suke kulaitar da bawa akan lahira, yi imani da ita, ya kuma yi aiki tukuru dan ganin ya same ta, kuma yi fada da duk wanda zai shiga tsakankanin shi da aikin gidan lahira. Wal amsal, da kuma misalai da Qur'ani ya kawo irin kadan daga cikin wanda na kawo yanzu. Wal qasas, da qissoshi, qissoshin da Allah subhanahu wata'ala yake bada a cikin Qur'ani. Allah ta fiya anwa'ul ibari wal istibsar, wanda yake a cikin waɗannan qissoshi akwai nau'o'i na darussa da abinda za a hankalta masu dimbin yawa a ciki. To duka waɗannan su ne wato ainihin magunguna na waɗannan cututtuka na zuciya. Idan Allah subhanahu wata'ala ya ce miki bawa ya sami waɗannan magungunan da muka kawo a nan, to shikenan insha Allah ta'ala ya warke daga cutansa na zuciya, sai kuma ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala. A kasancewan duka waɗannan cututtuka na zuciya, Qur'ani na magance su kamar yadda wannan ayin ta tabbatar. To amma ta yaya za a yi alqur'ani ya magance maka waɗannan cututtukan? Kenan sai ka san alqur'ani ko ba haka ba? Sai ka san alqur'ani. Duk yadda mutum ya so ya samu magani a cikin alqur'ani na waɗannan cututtukan, to in bai san qur'anin ba, ya kenan kaga da matsala. To idan bawa ya san alqur'ani, ya koyi karatunsa irin yadda manzon Allah ke karantar da sahabbai shi, ya iya, sannan ya koyi ma'anoninsa ya fahimce su da kyau, sannan ya koyi yadda ake aiki da Qur'ani, waɗannan abubuwa guda nawa kenan? Ya koyi karatun alqur'anin, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, sun iya karanta shi kuma suna aiki da shi. Shine ma'anin yatlunahu haqqa tilawatihi, haƙiƙanin yadda ya dace a karanta shi kuma haƙiƙanin yadda ya kamata ya aiki da shi. At-tilawa ba wai kawai karatu rarara da harshe kadai ba, yana daga cikin ma'anin tilawa, amma haƙiƙanin ma'anin tilawa shine bi al-ittiba, shine ma'anin tilawa. Dan haka al-qira'a wal-ittiba shine ma'anin tilawa. To bawa ya samu wannan, sannan kuma ya koyi yadda ake aiki da Qur'anin. Akwai ayoyi da zaka karanta ba kai saka aiki da su ba sai an koyar da kai, sai ka je gaban malamin da ya koya daga malamin shi, shi ma ya koya daga malamin sa, shi ma ya koya daga malamin sa, daga nan har a cincida zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ko a cikin karatun ko a cikin aikin, kaga a cikin karatu akwai din su abubuwan da yake sai ka je gaban malami zaka gani. Kaman walishimamu itbaqu shafaihi bu'ida ma yusakkanu la sautun wala kafa yashala, inja al-imam ash-shatibi. Al-itba abinnan al-ishmam da ar-raum, ko da al-ishmam da ar-raum, wannan duk sai ka je gaban malami kake koyon su. Din kawai ka karanta ka gane yanzu ba za ka iya abin nan ba. Ko kuma irin abubuwan da ke zo a cikin kira'o'i daban-daban, a ce maka wannan sadun ne amma za ta zo da sautin zayun ko imala ko taqalil ko makamantan wannan, duk sai ka je ka koya. Kira'a sunna ce muttaba'a. Na taɓa tambayan muna cikin kira'at a aji, sai muka zo cikin kira'atul salasa ne, ba cikin kira'atul saba'a ba, a cikin durra. Sai muka zo a cikin suratul isra, wa man kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'mi wa adallu sabila. Ina jin ko kiran Abu Ja'far, ko Yaqub shi yake tambayan Hudhaifi, Allah ya kara mai lafiya ya kiyaye shi, limamin Madina, yana daga cikin malaman mu. Sai ni ce, ya Sheikh, menene bambancin wannan na farko da wannan nabi? Wa man kana fi hadhihi a'ama fa fil akhirati a'ama, duk a'ama ne. Amma kuma sai wannan aka karanta ta da imala kubra, wannan kuma aka karanta ta da tahqiq. Wa man kana fi hadhihi a'ama fa fil akhirati a'ami. Sai yace wannan yana nuna maka cewa qira'a sunna ce muttaba'a, hakanan aka tsugo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba ka da wani zabi sai dai kai ma ka bi inda aka tsugo din, haka zaka bi. To kenan yana da buƙatuwan ka fahimci alqur'ani mai girma, sannan ka san ma'anonin sa, sannan ka koyi aiki da shi. Hakanan anene daga cikin tabi'ai yake cewa mun kasance mukan je gurin malamin mu sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya karantar da mu ayoyi guda goma. Idan ya karantar da mu ayoyi guda goma, Ibn Mas'ud ne yake cewa sukan je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace mukan je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ayoyi guda goma. Idan ya karantar da mu, ba za mu ƙetare waɗannan ayoyi goma ba har sai mun koyi karatun da aikin. Yace fata'allamna al-ilma wal amala, sai muka koyi ilimi da aiki a gwami. Ashe kamar yadda ake koyan ilimi, haka ake koyan aiki. Dan kar ka je yin aiki kuma kai bid'a, dan ka sai ka koyi aiki. To idan mutun ya samu wannan, to shine sai ya warkar mishi da cutan abin nan. To idan ya samu wannan din, abu na ƙarshe da yake da bukata shine tadabburi. Kuma yanzu ya je ya koyi karatu, ya koyi ma'anoni, ya fahimta da ya gudai gurgudu, to sai kuma ya rika zama yana keɓa kanshi yana tadabburi, yana tadabburi, yana kikkirfa ma'anan ayoyin alqur'ani mai girma da irin shiriyar da Allah subhanahu wataala ya zuba a ciki. Saboda mahimmancin tadabburi yake da buƙatuwan mu dan nakalto maganganun waɗansu daga cikin malamai akan tadabburi da mahimmancinsa, saboda kofa ce mai faɗi, da ba ma kofa ba, babban gate ne wannan daga cikin abin da zai gadar maka da wato samun tsarkin zuciya. To da haka ya dace a ce an kawo maganganun waɗannan malamai, wanda insha Allah ta'ala ina ga azama ta gaba sai mu kawo maganganun waɗannan malamai, daga nan kuma sai mu ƙarƙare bayani akan zuciya insha Allah ta'ala, sai mu shiga cikin littafi kai tsaye. Ina ganin ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci. Abinda muka faɗi daidai, Allah ka bamu lada, ka amfanar da mu ga baki ɗaya. Abinda muka yi kuskure, Allah ka gafarta mana, Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara kafin mutuwa, Allah ka tabbatar da gadigamu akan gaskiya, Allah ka getta mana zukatanmu, Allah ka tsaftace mana zukatanmu, Allah ka tsarkake mana ɗabi'unmu, Allah ka getta aƙidojinmu, Allah ka kyautata mu'amalolinmu, Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana albarka a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi. Allah ka tunkuɗe mu wannan gari dukkan sharri da sauran garuruwan musulmi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Abinda ya dame mu na fitintunu da zubar da jini da garkuwa da mutane a wannan ƙasa, Allah subhanahu wataala ka yayi mana. Allah ka amintar da mu daga tsoro, Allah ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka yayi mana kunci da wahalhalu, Allah ka gyara zukatanmu, ka gyara gabobbanmu, ka tabbatar da mu akan daidai har ya zuwa mutuwa. Wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.